أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الفاتح القاسم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح القاسم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أئمة الشوك يهدينا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتينا بظفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باين سلامة دين المسلمين شيخ يوم وما سجر ما ما سدرجة ما سيدي بيوم من الشيلي من البركة أنا إبادة ده كنتي ليك زوام من جدنا الجملة جدا ريدو من تارين الخير إلى البركة منا يمكوا ديا نبي بيوم من الشيلي ده كنتي أكود يمشي إبادو ده مشي الله سبحانه وتعالى يكرب أمانة الله يبامو إيكو إن كيوت تنيا dayin ikhlasi cikin wannan ibada. Lalle yan uwa, ana ta maganan ibada, amma fa mu sani babban tarnaki da ake fama da shi a sha'anin ibada babu kamar ikhlasi. Mu kiyaye ikhlasi sosai duk ibada da zaka yi kai ta don Allah, kamar yadda muka karanta cikin muqaddiman wannan littafi, kamar da yadda masu saurare suka sani muna karanta littafi ne na Fawaidul Minani li Muhammadu Kani. لمحمد كاني معنا سؤال وجاب على كتاب الأخضر معنا لتاشن آل ريوان دا أكي مسا واتو تنبايا دا أمسا آل تنبايا دا أمسا منغا بمقدمة كما منشجا هر منجي فسالي دا يبيو يوضا منجي فسالي نأوكو تكين وانا لتاشي تكين أبون ديشا في شانو نيك إبادم للي يموا مداجي وانا لتاشي ويدا قادا كسياكا ركا بي زي أمفاني كسو سي دونيا دا لآخرة سبو دا جارا كاين كبيدا مسوكي مرابابا. Yau za mu tashi fasali a cikin alwala, tunda mun riga da mun yi tsarki, mun yi maganar najasa wanda daman su ne suke da alaka da juna. To yanzu kuma za a sake samun wani tsarkin, saboda shi ma alwala tsarki ne. Za mu shiga fasalin fil wudu'i, fasali a cikin alwala. To ita ma alwala wani nau'i ne na tsarki, saboda malamai suna fassara ta suna cewa al'adun larabci alwudu'in min alwada'ati ne. Ana daga haske ne, wahiyan nazafatu wal husnu shine wato tsafta da kuma kyautata abu. Dan haka alwala ita ma tsafta ce, kamar kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace tsafta ce ma da wato ta wuce yadda nake tunani da kai yadda kake tunani. Mana ta wuce tsafta na zahiri har da tsafta ma na batini, kamar yadda ya tabbata hadisi Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ita alwala idan mutum yayi ta tana zame masa kankara ga zunubansa. Ana duk lokacin da ya wanke hannunsa yana tunanin ya wanke hannunsa, to wannan hannun da ya wanke wato datti da yayi na zunubi da hannun duka yana wankuwa ya dige daddigon ruwa na ƙarshe da ya diga a cikin wannan wanke hannun nasa. Kaga gashi ya wanke hannunsa a zahiri ya tsaftata, zai ƙara jin daɗin hannunsa da lafiyan hannunsa, sannan kuma gashi zunubai ma da hannun ya ɗebo, wato wannan alwalan ta cire su. To haka in an zo wurin baki, idan mutum ya kuskuren baki, duk abin da ya faɗa wanda bai dace ba na zunubi a cikin wannan bakin nasa, shikenan ma'ana duk abin da dai yake na zunubi zai zama ya fita da ainihin wannan kuskuren baki da za a yi magana a kansa, da ya yi tobar da shi ke na ya fita. Haka nan wato in ya zo shakar ruwa, duk abin da ya shaƙa da hancinsa wanda bai dace shaƙa ba, da ya yi shaƙa ya face, to shi ke nan ya face wannan zunubin ke nan ya ci. To haka in ya zo ya wanke fuska, duk abin da irinsa ya gani, to wannan wato zunubin ya fita da wannan wanke fuska ɗin da ya yi. Haka nan ya wanke hannaye, haka nan ya wanke ƙafa, duk inda ƙafarsa ta je ta taka, inda bai dace ya taka ba wannan zunubin ya fita. Dan haka kenan alwala tana mana aiki biyu, ita ma tsafta ce, ita ma tsarki ce, tana tsarkake mu wato daga datti na zahiri, tana kuma tsarkake mu daga datti na batini, sannan kuma tana halatta mana ibada ta sallah, saboda ba a sallah sai da alwala. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, ya kira ta da tsarki, yake cewa miftahu salati at-tuhur, wato mabudin sallah shine tsarki. To tsarki anan ana nufin wato alwala. Sannan alqur'ani ne girma, akwai ayatul wudu'i, ma'ana ayar alwala, anan cikin suratul ma'ida aya ta 6, الله سبحانه وتعالى يا من يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هرزوا أشهم أن آية أو وستكاو بيان الولاء بيد كماتا أي الولاء إرغو منا وتوفر لنا الولاء بعد كده تولى ينقوى مكولا دا أبن دي شاسي شاني الولاء وأنه وتفعل لا تيما دا الله يمن مو الأمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دكا على ما تيسن يسلى daga kan annabi adam har zuwa kan annabi isa alaihi salam mun ji ma da alqurani yake tabbatar mana sallah ta annabi isa tun ran da ma yazo wato a duniya ya fada kai tsaye yana cewa wa ausani bis salati waz zakati wa ausani bis salati waz zakati Allah ya yi mini wasiya da in yi sallah kuma in bada zakka to lallai wannan ya nuna maka dukkan annaba sun yi sallah amma abinda ɗaya daga cikin malamai Abu Ayyub al-Sakhtiyani ke faɗa yake cewa ya tabbata cewa wato mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu kadi aka bawa alwala sauran al'ummatai wato annabawan su ake bawa alwala su kuma al'ummatan sai a ba su taimama dan haka ba wanda yake alwala sai wanda matsayinsa ya kai annabi to shi ne zai alwala a wancan al'ummatai da suka gabata amma su sauran mabiyan sai dai su amfani da ƙasa ma'ana su yi taimama amma saboda fifiko da Allah ya yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba mu alwala dan ta mana wannan gyaran da muka faɗa da zu ma'ana ta kankare mana dukkan zunuban mu ga Allah la kalli musulmi zai yi alwala sau biyar a rana to sai zama kenan wannan wanka da zai yi sau biyar kaga zunubi da zai rage a jikinsa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bisalin salloli guda biyar wato anan ana ishara zuwa ga alwala ne kamar wata korama ce a kofar gidan ɗayan ku yana shiga sau biyar a rana yana gundum gundum yana wanka a cikin wannan korama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal yabqa min daranihi shay shin kuna tsammanin akwai abin da zai rage na dotti a jikinsa babu abin da zai rage na dutti a cikin sa Allah ya ce to kazalika salawatul khams haka nan salloli guda biyar suke ainihin kankare wa mutun zunubi wato wannan salloli kaga ta bangaren alwala kenan lalle yawa da yawa za ga wato ibada kullun kamar yadda muke faɗa muna ci wannan fili lamun ibada da hukunci kafin mu shiga wannan fasali kai tsaye wato lamun ibada kullun ta mutun uku ce wato mutun biyu suna jin saukin ta amma mutum daya yana wahala a kanta mutum biyu da suke jin saukin ta sune wato na farko da na ƙarshe to na tsakiyan ke wahala na farko shine wanda ya iya a wannan lafiya lau zai kayan sa dan ya iya sannan na ƙarshe shine wanda bai iya ba shi ma haka zai kwakwaba kayan sa saboda dan bai iya ba ba ruwan sa duk yadda shi yayi kawai ya dauke shi kaman dai kawai kai wanka ko kai wani abu bai kama da haka sannan mai san wahala shine na tsakiya shi bai iya ba yana so ya koya ya wuce na ƙarshen nan dan shi ba matakin na ƙarshen nan mataki na uku nan yake ba yana mataki na biyu ne ya gane cewa lalle abun nan sai an koya ake saboda ibada ce bautar Allah ce ba a yin ta da jahilci ba a yin ta kawai ai na ga mutane suna yi to wanda ka samu yana yin in ya zama kuma shi ma bai iya bane ba yake yi to kaga aiki ya jika to lallai yan uwa mu kula ka zama ɗaya daga ka zama mutum na farkon nan in ta gagara baka samu zama na mutum na farkon nan ba to ka zama na biyun nan karka yadda ka koma na uku wanda bai iya ba zai jajjaba ta yadda ya ga dama a gara ka yi kokari ka zama cikin masu shan wahalan wanda yake kokarin ya iya shi ma da zarar ya iya to wahalarsa ta ƙare insha Allahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu malam ya kasa fasalin nan zuwa kashi uku wato yanayin yadda alwala take da hukunce-hukunce iri-iri har zuwa kashi uku alwala tana da farillai tana da sunnoni tana da mustahabbai to malam sai ya kasa fasalin kenan zuwa wannan gida uku je wayannan tambayoyi guda uku su za a yi a cikin wannan fasali tambaya ta farko malam yake cewa su'al tambaya kam fara'idul wudu'i nawa ne adadin farillan alwala jawab amsa yace fara'idul wudu'i sab'atun farillan alwala guda bakwai farilla ta farko a cikin farillan alwala wanda in dai aka rasa wannan farilla din to lalle babu alwala alwala ta lalace sai dai a sake wata yawa in aka rasa shi kuma ya zama abin ya tsawaita to lalle alwala ta lalace shi a sake wata sannan kuma in har aka yi sallah wato ba a sake ba ma'ana aka yi sallah da wannan alwalan da babu wata farilla a cikin ta to lalle ana sake sallar saboda alwalar ma bata yi ba balle sallar kuma ta zama ta yi ba sabon mabudin sallah ba kenan malaiki cewa wannan farillai na farko daura niyya wannan niyya mahallin ta shine zuciya malamai suna da wato karin fahimta wato su malai ba cika cewa sabani ba ba sabani bane karin fahimta ne domin su sama wa al'umma sauki duk wanda ka dauka sai ya zama in Allah yadda ka dace to yaushe ake yin niyyan alwala wasu malamai suka ce ana yin niyyan alwala ne kafin kai alwala lokacin da ka dauko buta ka zo ka aje a gaban ka zaka yi alwala ko gunguni ko ka zo bakin famfo to a lokacin zaka yi niyya wasu malamai suka ce a'a ai niyya tana cikin farillai don tana cikin wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa idza qumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah don haka sai Allah ya fara da faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku don haka sai niyya tana nan ne a farillan farko na alwala irin yadda alqur'ani ya jero cewa lallai sai an yi wato sai alwala wanke fuska shine farilla ta farko a cikin farillan alwala da haka su malamai suka ce ana musamman malamin mu na malikiya sun tafi cewa a daidai lokacin wanke fuska to a lokacin ne mutum zai yi niyya ya kudurta a ransa zai ainihin wato yi alwala wannan kenan za mu yi karin bayani in muka iso kan sunnoni yanzu dai mun ji niyya kuma alqur'ani yana gaya mana wa ma umiru illa li ya'budu allah mukhlisina lahu din allah bai umurce su da komai ba bai umurce mu da komai ba sai dai wato mu bauta masa amma kuma da kyakkyawan niyya mu bauta masa ba don a ce mun iya ba mu bauta masa ba don mu huce a kai bari mu yi mu huta ba mu bauta masa ba don a kar mutane su ce wato ba ma yi ba a'a mu bauta ma Allah don Allah wannan mafi girma kenan daga cikin ainihin bangarorin addini kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati wato iyaka ita niyya wato iyaka su ayyuka suna tafiya ne da niyoyinsu kuma wa innama likulli mri'in ma nawa kuma ka sani ko ne mutum akwai abin da ya niyya to da haka dole a kula da niyya din nan a kudurta ta a zuciya yayin wanke fuska wannan shine zance mafi shahara kuma musamman ma a wurin ainihin malaman mu na malikiya kuma cikin abin da mutum zai niyya wato zai yi niyyan wayannan gabbai da zai wanke zai wanke su ne wato domin su ba shi dama ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da nau'in bauta da ba a yin su sai da alwala wanda sallah ita ce farko a cikin su kamar yadda yake a hadisin sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda Allah ba zai karbi alwala sallan wanda ainihin bai da alwala ba har sai yayi alwala fadilla ta biyu wa ghasilul wajhi da wanke fuska to ita wannan fuska anan zaka ga idan mutum ba ainihin karatu yayi ba to za a yi ana samun damuwa abin da ya shafi wanke fuska din nan wato wani yana daukan fuska iya setting kumatu kawai haka ma'ana akan bar lam'a mai girma a fuska shi yasa duk lokacin da za a yi alwala a ilmance ba al'adance ba to dole ne in aka zo maganan wanke fuska to sai an yi bayani ita wannan fuska malamai sun kasa ta kashi biyu cewa tana da tsawo tana da faɗi kuma ko wanda muke ganin mutane ma zaka ce wa ne tsawon fuska ne da shi kowa da faɗin fuska ne da shi da haka fuska kenan dai tana da abubuwa guda biyu tana da tsawo tana da faɗi to ina ne tsawon fuska malamai suka ce tsawon fuska shine wato manabit ishtiaril mutadi ma'ana matsirar gashi da aka saba daga matsirar gashi da aka saba ko da mutum Allah ya jarabe shi da sanko to ba cewa zai yanzu ya wanko sai ya wanko daga can tsakiyar kai ba don wani gashin sai ya faro daga can tsakiyar kai ne saboda sango to amma tunda akwai wato daidai gurgurdan inda aka saba gashi yana fitowa to daga nan tsawon fuska yake farawa yana karewa kuma karshen haba shine daidai wato karshen gemu kenan ba farkon gemu ba don hada gemu ma yana cikin fuska ne da aka karshen gemu kenan daidai wuya yawa nan wato anan tsawon fuska yake karewa sannan sai fadinta nan kuma dirki kunne fada daga kunne zuwa kunne to kaga dole in an zo wanke fuska a kula ya zama an debo daga kunne zuwa kunne sannan an tafi kasa an hada da gemu din gabaki daya an ainihin wanke shi lalle mu kula da wannan akan abin da ya shafi shafar fuska sannan yadda kullum malamai suke gaya mana akwai wani bangare na shafar fuska ma'ana wurin wanke fuska ba shafar fuska ba ita fuska wanke ta ake yi ba shafa ta ake yi ba kuma alal qali ana so mutum ya wanke fuskar sa kaman sau uku yawa ya wanke fuskar sa kaman sau uku ya tabbatar wato ya wanke ko ina ruwa ya samu musamman ma bainal mankirayni musamman ma bainal mankirayni wato tsakanin manumfasa guda biyu din nan shine kofar hanci daidai kofar hancin mutum wato akwai a wasu yan dan tudu haka guda biyu to lalle ana so mutum ya zama ya kula da su a wurin wato wanke fuska sannan malai yake cewa wa ghaslul yadayni ila almirfaqaini da wanke hannaye tare da wato gwiwar hannu wanke hannaye tare da gwiwar hannu kuma wannan wanke hannayen lalle alwala ilmance wanke hannayen yakan fara ne daga kan yatsu dan da yawa zaka ga mutane suna da shirme a sai kaga musamman wanda zai alwalan ba ilmance ba sai kaga wayya ai yana tunanin ya wanke hannunsa a lokacin wato daga farkon yatsunsa zuwa ku'unsa lokacin wankewa na sunna kamar yadda zamu zo da haka in ya zo farilla sai ya dauka daga bakin ku'u zuwa gwiwar hannu a wannan ba haka bane ai hannunka aka ce ka wanke tunda hannunka aka ce ka wanke inji Allah to zaka fara ne daga kan yatsunka ba daga ku'u ba daga kan yatsu kafin hannunka ya shiga wannan wankewa da kai na sunna matsayinsa daban wannan wankewa da zaka yi na farilla ko matsayinsa daban dan haka wannan din ma yafi kauri dan haka mu kula sosai wa ghasl yadayni da wanke hannaye ila almirfaqaini tare da wato gwiwar hannu malamai suka ce ila din nan yana ana fassara shi da ma'a wato tare da gwiwar hannu saboda a guje wa lam'a ko min karancinta a daidai wannan gwiwar hannu din sannan wa masfur ra'si da shafar kai to shi kuma kai shafa shi ake yi ma'ana ba wanki shi ake yi ba shima daga inda aka fara wanke fuska to nan ake fara daukan shafar kai har sai an kai karshen wato kiya wannan shine na farilla sannan kuma sai ayyo na sunna din shine a sake dawo da shi sannan malai yace wa ghaslur rijlaini ila alka'baini da wanke hannaye wato nan ma idali malai sun ce ma ai ma alka'baini tare da wato idon sawu sune wasu kasusuwa guda biyu da suke fitowa a karshen kwabri to ana so wannan idon sawun da shi za a wanke ba a zo daidai idon sawun ba a hada da idon sawun gabaki daya a wanke wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fada akan shi sosai musamman lokacin da ya ga wani mutum wato yayi alwala yana kokarin ma'ana sahabbai sun yi alwala a lokacin sanyi da aka je wani yaki sai ya zama an safa ruwa a kafa sama ana kokarin a gudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tacewa wailu lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga dugadugai a cikin wuta dan haka wayannan duddugin da ba a wanke shi ba a lokacin alwala to wannan duddugin zai shiga wuta to kaga me duddugin ne ke nafa zai shiga wuta dan bai zo a ce kai duddugin kai na wuta kai kada wani wuri ba to kaga a sai kenan rashin wanke kafa illa ce babba kuma akan wannan gaba muke kara yan uwa wato haske
shine akwai wasu yanayin fatawoyi da ake yawo da su wanda ya kamata mu kula da su sosai wurin aiki shine abin da ya shafi hukuncin shafa akan huffi lalle akwai shafa akan huffi amma dai ittifaqin malaman mu na malikiya ba a shafa akan safa ita safa ba huffi bane kuma har yau a duniyan nan akwai huffi daga in sunnan shafa akan huffi kake so kai to ka sayo huffi ka rika sawa to nan an yadda ka shafa shi a alwala inda man ka riga da kai alwala ka wanke kafan ka sashi to yanzu zaka sake wata alwalar ba sai ka wanke kafar ba sai ka shafa amma huffi aka ce dan uwa ba safa ba dan safa daban huffi daban wannan mu kula da shi saboda mu kubutan da addinin mu duk abin da ya zama akwai abin da aka firin jayi a kansa to mutum ya dauki abin da aka firin jayi a kansa shi yafi fahimtar da aka firin jayi a kanta ita tafi akan ya dauki fahimtar da ba ita ce aka firin jayi a kanta ba sannan wadalku da cuccuda an ce dalku wato shine wato ka sa ruwa ka bi da hannu kuma ka cigaba da wankewa ma'ana ba ka riga fara ruwan kawai haka ba lallai alwala ana cuccudawa shine wankewa kenan ana ka sa hannu ka sa ruwa kuma ka sa hannu ka wanke wal fawr da gaggautawa gaggautawa kuma shine ba kai alwalan shaf shaf ka gama kawai ka tafi ba kai alwalan a karo daya ba tare da wani rabawa ne muni ba karo daya kawai da ka zauna ka fara alwalan baka shiga ma wani aiki ba har sai da kai danda alwala saboda wani bai fahimci gaggautawa ba kawai yana tsammanin kai Allah shaf shaf ne wani wuri ya fita wani wuri bai fita ba ba haka ake nufi ba ana nufin kai alwalan a karo daya hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ne da wani mutum kamar da na tsazo na zo in fada ba da kissa din wanda hadisi ne da ainihin ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana alwala sai ya bar mawdu zufrin ala qadamihi wato sai ya bar wani gurbi na farce haka a kafarsa bai wanke shi ba annabi sai ya gani sai annabi kira shi ya ce inni fasinu du'aka faraja summa salla har ya zo zai salla annabi ya ga galama a jikinsa annabi ya ce maka koma ka wanke in ka wanke sai ka dawo sai kenan kaga yayi gaggawar da ba ita ake bukata ba sai gaggawar da ake bukata shine kai gaggawar da zai bada dama wato ka wanke gaban gabaki daya to wannan sune farilan alwala niyya wanke fuska wanke hannaye tare da gwiwar hannu shafar kai wanke kafafu tare da idon sawu ciccudawa ma'ana wankewa kenan ka sa ruwa ka ainihin bi da hannunka akai sannan na bakwai kuma gaggautawa shine kai alwalan a karo daya wannan sune farilan alwala duk wanda ya samu tangaro a cikin nan to falo Allah ta lalace gabaki daya in kuma ba an kara da haka ba akai sallah to sai an saki wannan sallah din su'al tambaya ma hiya sunanul wudu'i suwa inne ne sunnonin alwala wa kam adaduha kuma nawa ne adadin su jawab amsa sai mallan ya fara amsa tambaya ta biyu kafin ya fara amsa tambaya ta farko ana zai fara fadan adadin sunnonin alwala kafin ya fadi su sunnonin alwala din sai yake cewa sunanuhu 80 adadin sunnonin taimam alwala adadin sunnonin alwala guda 8 ne to yanzu kuma dai amsa tambaya ta farko sune ma hiye kenan yanzu kuma to suwa inne to ga sunan sai irgo su guda 8 wanda ainihin suka zama sunna ne na a cikin alwala ayi su suwa inta farillai sun zama farillai saboda waccar aya ta cikin suratul maida ita ce ta dunkulo su gabaki daya su kuma wayannan sun zama sunnoni saboda ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sune suka ainihin kawo su aka dan su kuma cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya karfafa su ana hadisi karfafa su ingantattu sannan kuma za a zo matakin mustahabbai wanda su ma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma hadisan da suke bayanin abubuwa na sunna din sun fi su karfi malai yake abu na farko dai غسل اليدين الى الكوعين wanke hannaye zuwa wuyan hannu ku kenan karshen hannu bana gashin daga tafin hannu ya yatsu da tafin hannu to wannan dan gurbin kenan kafin a fara shiga wato sangalalin hannun dan adam kenan wanke hannaye zuwa wuyan hannu inda shiru yayi fara alwala dika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu a cikin hadisi ma bambanta yana cewa idan ɗayan ku zai alwala wato kafin ya sa hannunsa a cikin ruwa to ya tabbatar ya wanke wannan hannu din kusan mamma kuma an ga wannan aikin cikin alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yazo hadisi nan na Abdullah ibn Zaid ibn Asim kamar yadda muka sani dukkan mashayunci hadisan da suke magana alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ta hanyar wannan sahabi suka zo anna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake karfa kuma yace mafi girma ma wurin karin wanke hannaye zuwa wuyan hannu wato babu kamar wato lokacin da mutum ya tashi daga bacci nan kuma hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sayqadha ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga baccin sa to falyansili yadayhi ya wanke hannayensa qabla an yudkhilahuma fil ina'i wato kafin ya shigar da su cikin ƙwariyan alwalan fa salasan hatta uku har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani darasi na kiwon lafiya yace ai yanda abin yake fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu wato ai ɗayan ku bai san a wani irin yanayi wato hannunsa ya kwana ba lokacin da yake bacci to babu ya hannun nan nasa ya kai wurare da ya kamata da kuma wuraren da basu kamata ba to kaga yanzu zai zo shi yi amfani da hannun wato wurin ibada to sai aka ce to ya wanke wannan hannu din to wannan dai shine abin da ya shafi sunna ta farko wato sunna ta wanke hannu sai kuma sunna ta biyu ita ce wal magmadatu da kuskuren baki in an ce kuskuren baki shine wato a sa ruwa a cikin baki a girgiza shi ga lungu da sako na wannan baki din amma ba sai an sa ya tsaba lallai zaka ga da yawa mutane ba su fahimci ya kuskuren baki yake ba sai kaga mutum zai kuskuren baki kuma sai ya zo ma ya tsaya bakin sa ba wannan gabar bace amma na ga yanayi na lokaci in Allah ya yarda zamu tashi kan wannan gaba ta kuskuren baki a sashi ne zuwa insha Allah ta'ala Allah ya karbi ibadun mu Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya kara wa kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali hakika neman ilimi na ibada wajibi ne akan kowane musulmi ko musamman abin da ya shafi wayannan ibadu ibada mai girma ma'ana ta sallah wacce Allah subhanahu wataala ya wajibta mana ita muke yin ta a kullun har sau biyar kuma ta zama ita ce abu na farko da za a fara bincika cikin ayyukan mu lallai ko a duniyance wato jahilci ba uziri bane balle kuma a wurin Allah subhanahu wataala kuma wannan fili ya yanke maka uzirin jahilci din dole mu kula domin mu wato mu aikata ibada yadda Allah subhanahu wataala yake so aikata ta don mu gudu tare mu tsira tare Allah subhanahu wataala ya mana albarka Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lakhirah Allah ya tsare mu da sharrin duniya da lakhirah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وبارك على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم